sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu sauraron computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa zanga-zangan da mata suka yi a nan Amurka sun yi ne domin nuna wa sabon shugaban kasar ya san cewa mata fa a Amurka ba kan wallasa bane kana ku ji abinda za ku ji abinda kan ke nufi kana muna dauke da shirin rashin tayi na Salu Garba kana mu kawo muku labaran da suka dauki hankulan wasu jaridun Najeriya sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana amma fa kafin duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump zai gana da shugaban kasar Mexico Enrique Peña ranar 31 ga watan nan na Janairu domin shawarwari kan bakin haure da kuma sake duba yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu da ake kira NAFTA. Shugaba Trump ya ce shugaban na Mexico gagarumin mutum ne kuma ina ji za mu samu kyakkyawar sakamako ga Mexico da Amurka da kuma duk waɗanda al'amarin ya shafa, in ji shugaba Trump. Haka na sabon shugaban na Amurka ya ce yana shirin zai gana da shugaban Canada Justin Trudeau. Shugaban na Amurka ya yi yakin neman zabensa ne bisa alkawarin zai sake gudanar da shawarwari da aka kulla ta yarjejeniyar cinikayya da ake kira NAFTA tsakanin Amurka da kuma kasashen Mexico da Canada. Hakanan Trump ya yi ba'a ko shagube ga mutane fiye da miliyan 1 da suka fito ranar Asabar domin gudanar da zanga-zangar nuna adawa ga gwamnatinsa.
Jiya Lahadi, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya huda taron majalisar ministocinsa na mako-mako ta kara kusantar babban kautar Amurka da sabon shugabanta. Shugabannin biyu sun zanta ta wayan tarho har aka ji Trump na cewa tattaunawar ta yi kyau sosai, sai dai bai tabo batun Isra'ila ta kaurar da headquarters kasar daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus ba. Daga bisani, Prime Minister Netanyahu ya ce shugaba Trump ya mika masa goron gayyata zuwa Washington cikin watan gobe. Kamin shugabannin su yi magana, Fadar White House ta ce yanzu ne ma ta fara batun tattaunawa kan kaurar da fadar Isra'ilan, matakin da Trump ya ce yana goyon baya. Muna ce shugaba Trump munnan kama aiki, Netanyahu ya faɗa tun farko jiya Lahadi, ina farin ciki ko goyon baya ga abokantakarsa mai zurfi da Isra'ila da kuma kudurinsa na zahiri na yaƙi da 'yan ta'addan da ke kirarin Islam da ƙarfi sosai. Faɗin hakan ana ganin tamkar shagube ne ko ga tsohon abokin hamayarsa a fadan White House, wato shugaba Obama, wanda ya ƙi amfani da kalmar radical terrorism da turanci.
Tawagar gwamnatin Syria da ta ƙyantawa ya duk sun isa birnin Astana na ƙasar a Kazakhstan jiya Lahadi, kwana ɗaya kamin a fara shawarwarin sulhu da kuma yin ido biyu tsakanin ɓangarorin biyu da ba sa ga maciji na tsawon shekara ɗaya. Shawarwarin da za a fara yau Litinin za su fi mai da hankali ne kan ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita wuta wacce ke aiki a ƙasar a halin yanzu. Yarjejeniyoyin tsagaita wuta a baya waɗanda suke da hannun Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun wargaje cikin hanzari saboda nan da nan sassan biyu suke fada junansu da fada, sannan su keta yarjejeniyar su sannan daga bisani su aibanta juna. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Syrian Stephane de Mistura yana cikin masu shiga shawarwarin da za a yi wadda zai kai zuwa gobe Talata. Amurka za ta tura ɗan kallo zuwa taron jakadanta da ke Kazakhstan maimakon tawagar da Rasha da Turkiya suka nema. Amurka tana cewa saboda bisa dalilai na shirye-shiryen karɓar mulki ba za ta iya tura tawaga ba.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A Gambia, sojojin daga kasashen ECOWAS sun isa Banjul, babban birnin kasar jiya Lahadi, inda ɗimbin jama'a suka yi musu kyakkyawan tarbo da sowa bayan da shugaban kasar Yahya Jammeh, wanda ya sha kaya a zaben kasar, ya yi gudun hijira. Ana sa ran rundunar mayaka daga kasashen na ECOWAS ko CEDEAO za su share fage domin komawar shugaban kasar mai jin rangado Adama Barrow, wanda tun farko ya samu mafaka a makwabciyar kasar Senegal saboda Yahya Jammeh ya ƙi mika masa mulki. Har zuwa da ran jiya Lahadi ba a ba da lokacin da shugaba Adama Barrow zai koma Gambia ba, amma wani kakakin sabuwar gwamnatin ya gaya wa manema labarai cewa hakan zai faru ba tare da wani ɓata lokaci ba. Amma wani jami'in na ECOWAS, Marshal Alain de Souza, ya ce tilas ne a kwance ya ɗamara wani ɓangare na dakarun ƙasar kamin Barrow ya koma Gambia. Wani kakaki na biyu ya gaya wa manema labarai a Banjul cewa yau Litinin ake saran za a yi nazari ko da akwai wadataccen tsaro a babban birnin kasar domin dawowar Baro cikin kasar mai al'umma miliyan 1.5.
A nan Amurka mummunar yanayi ya halaka akalla mutane 18 a yankuna da ke kudancin kasar kuma masu hasashe suna gargadi a iya fuskantar karin munanan yanayin na mahaukatan iska da ruwan sama kamar da bakin kuriya. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta faɗa jiya Ladi cewa sassan kudancin jihar Georgia da arewacin jihar Florida da kuma yankin kudu maso gabashin jihar Alabama za su iya fuskantar mahaukatan guguwa da kuma ruwan sama kamar da bakin kuriya. Mutane 14 ne mahaukatan guguwar da ruwan sama kamar da bakin kuriya sa kashe a jihar Georgia a ƙarshen mako. Wasu mutane 4 ne kuma guguwar ta kashe a jihar Mississippi a ranar Asabar. Gwamnan jihar Georgia Nathan Dilley ya ayyana dokar ta ɓace a sassa da bala'in ya afkawa. Tuni shugaban Amurka Donald Trump ya zanta da gwamnan inda ya mika ta'aziyya sa ga iyalan waɗanda bala'in ya aukawa. Haka nan shugaban na Amurka ya bayyana niyyar sa na yin magana da gwamnan jihar Florida Rick Scott wadda hasashe ke nuni da cewa jihar sa za ta fuskanci wannan bala'i.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. To bari mu da taskar rahotannin da tattaunawar da muka yi da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri, kuma na tambaye shi ne me matan yake nufi da wannan zanga-zanga tunda ba zai canza komai ba, amma sai ce ai ba anan gizo ke saka ba.
Idan ka duba wannan zanga-zanga da aka yi ba wai kowa da kowa ne ba, a'a mata ne kaɗai suka shirya wannan. Mace ce kwaya ɗaya ta fara aika wa sauran ƴan uwanta ta inji mai kwakwalwa, sannan wannan ta aika waccan ta aika wannan da sauransu, har aka zo aka yi wannan zanga-zanga ta ƙasar nan da ba a taɓa yi ba a tarihin a ƙasar Amurka kuma a siyasar Amurka. Idan ka duba wato wannan ya nuna cewa wato mata suna da ƙarfi a ƙasar nan, kuma wato za su iya yin wani juyi wanda yake nan gaba kadai Allah ya san wato ƙarshensa. Kuma yawan adadin da aka samu na wato zanga-zanga shi ne abin sha'awa. Wato wannan kamar wani sabon shiri ne ko kuma wani sabon revolution ne ya shigo wa ƙasar nan. Kaga mata ne kadai fuskace da wannan, banda maza ko kuma banda wasu ƙungiyoyi daban-daban da ake da su irin na abin nan neman ƴanci ko kuma na neman wasu abin nan haƙƙin ɗan adam a ƙasar nan. To kaga dai ni a gani na wannan wato wani abu ne na wato sabon abinda Bature ke cewa revolution na farko kenan. Na biyu kuma ya nuna cewa mata suna da ƙarfi a ƙasar nan, tunda jihohi 50 da manyan garuruwa da ƙanana duk an yi zanga-zanga, kuma banda wannan har ila yau sun samu taimako a ƙasashen duniya.
Yawa shi nake son ce wasu ƙasashen duniya ma sun bi sahu sun yi wannan.
A London ne, a Paris ne, a Rome ne, a Sydney, Australia, a Cape Town, South Africa, duk dai sauran ƙasashen duniya. To kaga wannan abu ya zama abin da ake cewa ruwan dare ga magari. Ya wuce wato a ƙasar Amurka, wato ya shafi duniya gaba ɗaya, nuna rashin amincewar shi mulkin President Donald Trump. To amma wato akwai abubuwa da ni yanzu nake hasashe kuma nake hangowa cewa ni a gani na wato kamar zaɓe da kasani ake yi na ƙasar nan duk shekara biyu na 'yan majalisar ƙasa da kuma abu nan majalisar dattijai, wasu daga ciki wanda za a yi zaɓe a nan da shekara biyu, ni ina ganin kamar an dasa ɗan ba a kai.
To Professor Yusuf Alhassan kenan kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Ina ti ran ebe ti si bi ebere emu jo ina ran ina ran o pa ma ti yo da wa beru ina ran e si ti wu ga e ma wa kon sori e ma wa kon ti bebere yi ki re mi ajo la olomi dakun dakun jo mo sumo mi dakun dakun bi bi
To, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 2 na tsakar dare da minti 10. Ga kuma shirinmu na gaba.
Kudi ya kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kudinka, ka sha wuya ka sami kudinka, to je ka kashe su ta hanya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi. Baraka da hantsi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin. To yau ma zamu ci gaba da firar da wakilin murar Amurka dake Kano Malam Mahmud Ibrahim Kuriyayi da bakin namu Dr. Habibu Haya da Malam Nura Iro Ma'aji akan kasafin kudin bana. Mahmud gareka.
Abinda gwamnati ya kamata ta yi tunda ta yi kasafin kudin nan ta dauri ta ƙara inganta yaki da cin hanci da rashin wannan da ake. Idan za ta inganta shi ba sai ta yi magana ta je ta aro wani kudi ta funding din wannan wani bangare ne wannan kasafin kudin
amma kana nufin kace ku ba ku gamsu da salon yakin da suke nan arzikin da rashin wannan ba kenan tunda akwai matakai da ita gwamnatin ta bullo da su da zimmar za ta yaki rashawa da shin hanci din kuma ana ganin su a aikace kuna ganin ba sa tasiri ne ko kuma a yaya kuka kalli abu
Malam Mahmud Kari wato mu a fahimtar mu ana noke-noke ne akan yaki da cin hanci da rashawa da ake duk da gwamnati ta fitar a cikin maudu'anta guda uku akwai yaki da cin hanci da rashawa a ciki amma an fito ana noke-noke ne an kasa tinkarar yakin 100%. Dalili na farko an fito da wannan policy din da suka yi magana kwanakin baya na cewa da sun ka kawo bayani zamu baka kashi biyar na cikin wannan abun bayanin da ka kawo akan wani mutum da ya yi almundana da dukiyar kasa amma a cikin wannan jawabin cewa sai dai gwamnati ba ta da wannan jawabin a wajenta ya zai mu san gwamnati ba ta da shi inda gaskiya yake ba ma policy muke bukata ba doka za a yi da za ta ba da kariya ga irin wannan mutanen da za su kawo wannan jawabin sannan kuma abu na biyu idan ka kalli ita kanta anti-corruption agency din na shafa da gida a kafafen yada labarai ba su da ofisoci in ka dauki EFCC ofisoci na bakwai a kasar nan har headquarter da suke kuma suna yakar wani bangare ne na cin hanci da rashawa economics and financial crimes so idan muna so mu fita daga cikin wannan rikici na tattalin arziki da muke sai fa gwamnati problem din fa daya ne cin hanci da rashawa idan gwamnati ba za ta koma ta tinkaru wannan yaki ba 100% za a samu matsala ka kalli cikin kasafin kansa abinda muka hango akwai an ringa overpricing din line items a ciki misali idan ka dauki bureau for public enterprise hukumar da doka ta bawa dama da sai da kadarorin gwamnati zaka ga sun ware kudi naira miliyan 174 za su je wai su ziyarci kamfanonin da gwamnati ta sayar wasu shekaru baya dan su ga suna aiki ko ba su yi wannan is questionable kin riga kin sayar so kuma why da ku ware wannan magudan kudi kuce za ku kai irin wannan ziyara na farko kenan na biyu in ka kalli nema hukumar da doka ta bawa dama ita ma dan gyare-gyaren titunan kasar nan ita ma ta ware kudi wajen naira miliyan 135 dan ta gyara air navigation equipment wannan ba aikin ta bane aikin nama ne yana cikin budget din nan wanda muna sa ran insha Allah duran da majalisa ta bude fagen karbar jawabai zamu fito zamu gabatar da irin wannan jawabai dan mu tabbatar da an yi budget din da za a iya fita ai aiwatar da shi sannan a kowace area daya da take da wani bangare a cikin akan harkar aiwatar da kasafin kudi a kasar nan yana da matsala shine magana ta constituency project nan da
kafin mu zo ga nan Dr. Malo an yi maganar shi kuma yayi magana cewa yaki da rashawa kuma tuntun ake tabbatar nan yaki da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da suke kasar tattalin arziki ko kuma a rashin yaki da rashawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke abin wai a ka'ida akwai wato wani tanadi in an zo kasafin tattalin arziki da za a ce bari a ware wani abu ko kuma a wani tanadi a cikin kasafi na yaƙi da rashawa da cin hanci dan shi tattalin arzikin ya bunƙasa. Idan akwai a ilmance a wannan kasafin da kuka zayyana mana alƙalmansa akwai?
To ai wannan wato it's a policy statement ne, wato kuduri ne na gwamnati wanda shi wannan niyya ce. Niyya kuma ba wani kasafi da ake mata a zuci a ce na kuɗi kaza za a kashe don a gudura, sai dai idan kaman wata tabbatar da wata tarbiyya ce, kaman misali ka ce wa against indiscipline wanda ake buƙatar ofisoshi a ko'ina, ko ake buƙatar yadda za a yi campaign a yi wa mutane bayanai ta kafofin sadarwa da jaridu a ja hankalinsu da tarurruka da sauransu. To idan wannan ne shi ne kake da buƙatar kai masa kasafi tun da yana da buƙatar kuɗi. Amma idan kuduri ne na gwamnati za ta yi yaƙi wato duk abin da yake cikin wato kasafin kuɗin, abin da ake kira ma'aikatar cikin gida wato interior, kusan duk wannan zai zama yana cikin kudurinta. Kuma matsalar cin rashawa da hanci a Najeriya abu ne da yake yayi rasa da jijiyoyi da yawa wanda tumbuko shi lokaci daya, kawai yana da buƙatar dai a ce gwamnati ta fara kuma ta dore akan haka, kuma da fatan da addu'a wanda duk za su zo ko da nan da shekara nawa ne su ga gaji gwamnatin su ci gaba akai. Wato abu ne da zai dauki ba zai yi lokaci daya ka tumbike ba, saboda wata sai da ya zama da cewa kasa na mai da shi al'ada, ya zama da cewa mutane suna yin sa. Babu inda a kasashen duniya ake cin hanci a saki jiki ka bada lambar asusunka a zuba maka kuɗi, an sani, kowa ya sani irin a Najeriya, saboda an yadda cewa har sai da izama tunanin mutane ya fara nuna kaman mahalag ne ba wani abu ne, musamman tamfasan da kaso goma. To a wannan yanayin alal akalli ta yadda zaka ita barna farko ba gyara ne ake fara akan ta ba, a tsaye da ita tukunna, a sa ma mutane su ji tsoro su gane cewa wannan abin da suke barna ce, su yadda cewa barna ce, to nasara farko kenan. Sai kuma ka fara tunanin ta yaya zaka tumbukiya, kuma ba daga jijiya zaka fara ba zai tumbuku ba, sai ka fara yanke rassanta da yadda ake yi. Idan kai mata kundini barnar, to sannan sai ka fara datse kanta, daga nan to sai ka tumbuke ta jijiya, shi ne an gama. Saboda haka kaman yadda ka yadda bishiya yake, ba ka zuwa fara kwan bishiya ka fara ciro jijiyoyinta ka dago ta, in kuma haka ba zaka iya barna, kai suka ce wayoyin lantarki ko wani abubuwan da yake ciki wanda da yake gefanta ya fado kanta, dole sai ka fare mata kundimi ka sassare ta da sauransu. Saboda kai ta barna tsaye da ita shi ne babban abu a Najeriya, ka fare tsaye da abin babban abin mu da yake damu mu a ɗaliban tattalin arziki shi ne shin gwamnati ta yi nasara a tsaye da fitinar, mu yanzu ba ma maganar ma a yi maganin gaba ɗaya ba a tsayar. Saboda babban matsalar shi ne ana cikin wannan yanayi, ana kuma tuhumar manyan wato gwamnati da ana yi musu wani zargi daga kansu, daga su a cikin majalisa, cewa waɗansu suna da ko tarihi na almundahana ko kuma a yanzu ana zarginsu da almundahana. To kaga wannan shine tashin hankali. Amma a yi sababbin nasara, abu da aka samu ni a ganina shine alal aƙalli mutane sun yi da cewa kaza barna ne, kuma masu yi sun fara ɓoyewa.
To yanzu kamar yadda doctor kuka yi mana bayanin abin da ke cikin kasafin nan, ka hada shi da halin da 'yan kasa suke ciki, akwai a nazari na tattalin arziki, akwai fatan za a fita ne ko kuma a har yanzu lalibe ake sai an aiwatar an ga abin da aka gani tukunna? Tunda wasu daga cikin kuma sana tattalin arziki suna cewa manufofin tattalin arzikin gwamnatin nan har yanzu kamar suna tangal-tangal ne, musamman yau a ce gobe, gobe a ce a yau a ce gobe a ce a jibi a kawo abu sabo.
Gaskiya haka ne, babban kuma abin da yasa za a iya cimma buri ta hanya daya, wato duk sanda kace zaka haɓaka tattalin arziki, to manhajar ka sai ta kunshi masana tattalin arziki, sai ya zama na masala tattalin arziki wanda suke da kaso daban-daban da tunani daban-daban da hikima da fikira ta haɓaka ta gyaran tattalin arziki suna tare da kai, wanda dukkan wani ɓangare na gwamnati da in yi ɗago wata manufa ta tattalin arzikin ƙasa za su duba su bawa shugaban ƙasa shawara na daya shugaban kasa ba karatun tattalin arzikin kasa yi ba mataimakin sa ba karatun tattalin arzikin kasa yi ba ɗan majalisa ba dole ne duk sun yi karatun tattalin arzikin kasa ba saboda haka shine yake da buƙatar kamar yadda koda yayin tunanin sa shi kadai ba zai wadatar da kasa ba manyan kasashe da duniya da sauransu suke da abin da ake kira economic think tank committee wato wani kwamiti ne na tattalin arzikin kasa da duba manhajin tattalin arzikin kasa shine babban matsalar kudirin gwamnati tana da tunani mai kyau amma mafi yawan tunaninta yana cin karo da juna saboda waɗanda suka fito da shi ba su yi la'akari da wato me zai faru a tattalin arziki ba bari in baka misali daya lokacin da gwamnati ta ce ta toshe a dinka shigo da abinci daga masana'a daga kasashen waje musamman na shinkafa da sauransu kaga wannan manhaja ce daya idan da ta kawo inda ta rana committee za su ce to in kun hana a shigo da shi to in kun noma ku hana a fitar da shi saboda shi tattalin arzikin asalin da aka dora shi na kasashen Afirka mafi yawa masu son ci gaba sun sa tattalin arzikin su tun lokacin baban gida namu export orientation wato mun sa shi akan ko me ka noma ka fitar da shi domin a samu kuɗi na shigowa to masana tattalin arzikin kasa za su gaya maka cewa in ka toshe kar a shigo da shi to kar ka fitar da abinci abinda za a fitar kayayyaki da masana'antarwa wato da gwamnati za ta yi nasara akan harkar gona da ba ta bar wancan gibi ba wanda kuma masana ne za su gaya mata wanda yake shirya wa kasar nan gaba daya wato economic planning minister din wanda zai shimfida manhajar ba masana tattalin arzikin kasa bane lawyer ne ba area sa bace saboda haka tunaninsa ba ebo su masana ya tara su ba ita gwamnatin ita ce ya kamata a ce ta sa irin waɗannan wurare ta sa masana sannan kuma ta kafa committee na masana wanda duk abin da aka fito da shi za su duba in aka duba shi ta nan sai a tare shi ta nan saboda shi tattalin arzikin kasa hawa ike yana sauka idan ya bauta nan sai ka bi shi ta nan in zai sauka ta nan sai ka taro shi ta nan
jama'a za mu dasa aya a nan sai makon gobe idan Allah ya kai mu ci gaba yanzu a madadin Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iro Ma'aji da Mahmud Ibrahim Kori wakilin muryar Amurka da ke Kano ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin alherin Ubangiji a huta lafiya
to madalla yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun Najeriya tare da Sale Shehu Ashaka
Sharhin namu na wannan mako za mu fara ne da jaridar Daily Trust wacce ta dauko labari mai taken APC ta maida martani ga Fayoshi jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta maida martani ga gwamnatin jihar Ekiti Ayo Fayoshi dake habaici ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da cewa shugaban Amurka Donald Trump bai gayyace shi taron rantsuwa ba a Washington sakataren labaran jam'iyyar Mr. Tayo ya ce Fayoshi ya jahilci lamuran siyasar duniya da furta irin waɗannan kalamai tamkar zantukar gidan shan barasa Fayoshi dai da shine shugaban kungiyar gwamnonin PDP bayan saukar tsohon gwamnan Ondo Olusegun Olumiko daga kan mukamin sai kuma wani labari da Daily Trust ta kawo zamu hukunta duk masu hannu a fitinar Kaduna ta Kudu gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Rufai ya bada tabbacin gwamnatin sa zata zakulo duk masu hannu akan fitinar kashe-kashe a kudancin jihar Kaduna da kuma hukunta su gwamnan dake magana a lokacin da majalisar sarakunan gargajiya ta jihar karkashin sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris suka kai masa ziyara don karfa faguwar ƙara daukar matakai don magance matsalar yace duk wanda suka gabace shi a matsayin gwamnan Kaduna cikin shekaru 15 da suka wuce sun fuskanci irin waɗannan addaba ta fitina gwamnan ya bada tabbacin ci gaba da hada kai da jami'an tsaro don tabbatar da doka da oda sai kuma jaridar Vanguard wacce ta bada labari kan babbar jam'iyyar adawa ta PDP Fayoshi ya zama shugaban kungiyar gwamnonin PDP Gwamnan jihar Ekiti a kudu maso yammacin Najeriya Ayo Fayoshi ya dare kujerar shugabancin kungiyar gwamnonin babbar jam'iyyar adawar Najeriya ta PDP. Tuni bangaren sanata makarfi na jam'iyyar PDP ya taya Fayoshi murna na samun wannan mukami da ya ba masa yadda yake ciccakar gwamnatin APC. Zuwa yanzu dai bangaren sanata Alimadu Sharif na PDP bai ce komai kan wannan sabon mukami na Fayoshi ba. Duk da haka an rawaito sanata Ahmed Makarfi na cewa PDP gwamnati ce dake jira amsa madafin iko a 2019 Dizde ta bada labari ne kan Gambia. Shugaban Gambian da ya bada sanarwar barin gado ya gabatar da jawabin barin mulki a jawabin sa da aka yada a gidan talabijin na kasar. Jami'a ya ce ba zai bari a zubar da jinin kowa ba kuma za a warware turka-turkar siyasar Gambia lafiya. Shugaban Burtaniya Abdulaziz da ke da hudda kudda kudda yaya jami ya taka rawa wajen shawo kan jami'in ya amshi kaddara. Adamu Baro ya sha rantsuwar kama aiki, yayi alwashin bude kofofin gwamnati ga dukkan ƴan Gambia. A ƙarshe zamu leƙa jaridar The Sun wacce ta bada labari mai taken Shugaba Buhari na nan da ransa. Fadar Shugaban Najeriya ta ce Shugaban Najeriya na nan da ransa kuma batun wai yana cikin wani matsanancin rashin lafiya shi a tibadi ne kawai. Kakakin Shugaban Femi Adesina ya gode wa waɗanda suke yi wa shugaban fatan alheri da kuma nema waɗanda suka yada labarin mutuwarsa gafara daga wajen Allah. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To madalla, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum murya Amurka, sunana Musa Morgan Dawa, ina so ku kai mun wannan kuka a gare da shugaban Muhammadu Buhari. Shugaban Muhammadu Buhari a jihar Katsina, mu wanda muka yi wahala a jam'iyyar APC, PPP, ANPP, wallahi tallahi wannan gwamnan bai tuna da mu. Ya bi zan ya ɗauko ɗan PDP ya taimake mu, wallahi zai taimaka mu. Assalamu alaikum, sunana Musa Morgan Dawa. Ina kira ga gwamnan jihar Kaduna ya gaggauta ta ɗaukan mataki akan rikicin da ake a kudancin Katsina. Mai magana Musa Shehu Bukari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ya kamata ƴan kasuwar Najeriya ku ji tsoron ku ba su kwakwa tautayin salak. Kullum garin Ubangiji ya waye. Sai dai ku ƙara wa kayan masarufi da sauran kayan abubuwan more rayuwa ku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguri jihar Yobe. Da Allah biyo ya ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da matsalar wutar lantarki da muke fama da ita a karamar hukumar Guru da ke jihar Yobe. Muna kira ga wannan hukumomi da su bamu dalilan da yake sa muke rasa wuta tsawon sati biyu ba ma samun wuta ta minti 30 a rana guda.
Dan kurama karamar hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya. Ina so yi kira ne ga mutane da suke taji ta cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na Najeriya Allah ya masa rasuwa. Babu shakka kowane rai mamaci ne. Ko shugaba Muhammadu Buhari ya rashin lafiya ko bai rashin lafiya ba, idan lokacinsa yayi Allah zai dauki abunsa. Wannan rai fa ba tana hannunmu bane, tana hannun Allah ne. Akwai wanda ma zai kasance bai rashin lafiyan ba ko ya yi rashin lafiyan, Allah ya ɗauki ransa. Allah ya ji kamar rigaye a bata yana kwanci a kan gado wasu gari aka tsarar da gawarsa. To saboda haka, idan saboda aikin alheri ne da Muhammadu Buhari ya ɗauka a Najeriya kuke ta farin ciki a kansa, to insha Allah ko da Buhari ko ba Buhari a Najeriya, wannan aikin da ya ɗauka, wannan zalunci da ya ɗauka zai maganta shi. To ko da janar Muhammadu Buhari ko bakin Allah ya da Najeriya a haka za ta tafi. Tuta zalunci in Allah ya yarda mun riga mun yi bye-bye da shi.
To madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Fadar Rwanda ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump zai gana da shugaban ƙasar Mexico Enrique Peña ranar 31 ga watan nan na Janairu domin shawarwari kan bakin haure da kuma sake duba yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu da ake kira NAFTA. Shugaba Trump ya ce shugaban na Mexico gagarumin mutum ne, kuma ina ji za mu samu kyakkyawar sakamako ga Mexico da Amurka da kuma duk wanda lamarin ya shafa. Jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya buɗe taron majalisar ministocinsa na mako-mako ta ƙara kusantar babbar ƙawarta Amurka da sabon shugabanta. Shugabannin biyu sun zanta ta wayar tarho, har aka ji Trump yana cewa tattaunawa ta yi kyau sosai.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai Chubahiro Diodone da ya ba da umarni da injiniyarmu Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku ni lahiya, mu kuma mu kwana lafiya.